A cewar mukaddashin babban shugaban hukumar kimiyya da fasaha ta kasar NABDA, Professor Alex Agba, wanda hukumar sa ta kirkiro da na'urar gwajin. Ana sa ran wannan yunkuri zai taimaka wajen bunƙasa hanyoyin gwada cutar COVID-19 da gwamnatin kasar ke yi. Ya kuma bayyana irin ci gaba na ƙarin basira a guraren bincike da aka samu a kasar, tare da haɗin gwiwar wasu masana kimiyya daga kasar Ingila. Dan majalisar tarayya kana shugaban kwamitin kiwon lafiya, Honorable Yusuf Tankwasu Nunu, ya yaba da wannan ci gaba inda yi fatan ingancin sakamakon gwajin da ake bukata daga wannan na'urar gwaji ya zamto ya kai irin wanda aka saba a baya.
Matsayina na likita zan ce cewa ita test idan aka yi shi ko bincike wanda ke za a gano, za a tsaya a duba shi wannan da aka gano a yanzu, za a gwada shi da standard wato wanda ake yi yanzu, sai a ga me ye fa'idan sa bisa da wanda ake da shi. Wannan zai bada fa'ida a ce za a yi nan take kuma za a yi wa mutane da yawa cikin lokaci kalila domin a gano wanda suke da shi ko babu shi. To sai dai matsala da duka abin da yake na bincike shi ne test, akwai abin da muke ce sensitivity da specificity, wanda yake ba zan iya cewa ga hazards da hausa ba, amma dai yana nuna cewa awo ya gano waɗanda suke da cuta a lokacin suke da cutan, ya kuma tace waɗanda ba su da cutan a lokacin da ba su da shi. So idan ya zama test, yana iya wanda yake da shi bai gano shi ba, kin ga wannan shi ma hatsari ne. Idan kuma mutum bai da shi cuta din, test din ya ce yana da wannan cutan, shi ma kin ga wannan hatsari ne da idan zai kawo mai tashin hankali. Abin da muke fata shi ne ya zama cewa wannan sabon test ɗin ya zama yana kamar yadda wancan yake nuna wanda yake da shi har da inganci ƙwarar gaske, ya zama wannan ma da ake so a kawo domin a fara tsayawa mutanen da ke za a yi ma bincike a rana guda a lokaci guda, ya zama shi ma yana iya gano waɗanda suke da shi a lokacin da suke da shi.
Wani tsari dai ya biyo bayan buƙatar ma'aikatar noma da raya karkara a ƙasar na gwada manoma da ma'aikatan kayayyakin noma miliyan 5 don tabbatar da cewa ba a samu tsaiko a harkokin tsaro na abinci a ƙasar ba sakamakon annobar cutar COVID-19. Na'urar binciken na RNA Swift dai ba shi da tsada a cewar Professor Agba idan aka kwatanta shi da na'urar gwajin cutar da aka saba amfani da shi a kasar. Sai dai a nashi bangaren Professor Abdulsalam Nasidi, tsohon shugaban cibiyar takaita cututtuka a Najeriya, kana baban director da ke sa ido a cibiyar takaita yaduwar cututtuka a kungiyar ECOWAS. Akwai sauran aiki a gaba.
Gaskiyar magana shi ne har yanzu ba kai inda za a ce muna da makami a hannu ba tukuna. Wato wannan dai kaman farko-farkon aikin ne a ce an samu yanda za a kirkiro hanyar noma, amma ba gama hada garma ba. Saboda haka ni ina jin wannan ba sabon cigaba aka samu bane babbar tukuna. An dai gano hanyar da za a iya samu cigaban nan. Saboda haka ba na jin a inda muke yanzu, a matsayin da muke yanzu, wannan zai iya taimakawa wajen gano wanda suka kamo da cutar corona a Najeriya.
A halin da ake ciki, adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar na ƙara hawa, inda adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura 30,000, yayin da adadin waɗanda suka warke ya haura 12,000. An kuma rasa mutum sama da 600 a faɗin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.